أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني مسلمي، من أقول ما الله سبحانه وتعالى وأن يحل تشيمو يبام لاهية يبام إيكون ساكي حد وادكو أتكي ونن درسا ما سئمبين البركة درسا واندسكي فهم تردمو ككاورة أكيدة تا الدين المسلمي. من أفاتا كمر كلن الله سبحانه وتعالى يبام إيكون فهمتا ميكاو كما يبام سامن دامر aikata ayyuka wanda yake umarnin mu da su domin mu samu tsira a wannan duniya din kuma mu samu tsira a ranar gobe lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala. A yau muna cikin darasi na 81 inda muka kawo wurin da zamu kawo dalilai kenan kan tauhidi na halitta. Farko zamu fara kawo dalili wanda ya shahi hankali na cewa Allah mahalicci ne. Ma'ana hankali da farko shi yake fara nuna mamu cewa Allah mahalicin kowa ne, shi ya halicci kowa, sannan kuma shi ne yake kula da kowa, ba kawai halitta ba, a'a shi kuma yake kula da kowa. A nan wurin mu sani kamar da suke nunawa malaman namu masu albarka suna cewa wannan duniya din mun sani akwai halitta akwai kuma mahalicci. Mun tabbatar da shi a darasin da ya wuce. Yanzu da ne zamu ƙara kawowa akwai Allah din mahalicci, sannan kuma shi ke kula da wannan halitta din. A nan wurin suke cewa shi daman ita sifa ta mumkinul wujud wanda aka halitta, shi daman ana ce mai mumkin ne ma daman saboda buƙatuwar shi har bayan halitta shi ga wanda ya halitta shi. Kusan kenan za mu iya gane cewa duk abin da ba Allah ba, ba mahalicci ba, wato kenan halitta shi aka yi, to zai buƙaci a ci gaba da taimaka mishi don ci gaba da rayuwar shi. Misali, kikkiawan misali wanda malamanmu suke kawowa a nan wurin suke cewa ka dubi ƙwai na wuta, wanda da Faransanci muke cewa ampul. Misali, ka kalle shi, idan aka kunna shi za ga yana ba da haske. In ka mai kallo, ƙaramin kallo wanda suke cewa kallo sathi, za ka ga kamar wannan hasken ko kuma wannan ƙwayar ta wuta, wannan ƙwankin na wuta kamar shi ne ke bada wannan haske ɗin. Haka za ka hukunta da farko. Amma fa idan ka kalli haƙiƙanin ta yadda hasken yaya ne ke wannan haske ke tahowa, ka san da cewa akwai wuta wadda ita ce ainihin zuwanta ne yake sa wannan ƙwan na wuta yana ɗaukar haske, har yana haskaka ɗaki, yana haskaka duk wurin da ake so. Ma'ana wannan wutar wanda larabci suke ce maka haraba, electric kenan, wannan wutai ita ce take ba wannan ƙwan na wuta wannan ƙarfin nata, sai shi kuma yana ba da haske. Wato kenan idan muka kalla ƙwan na wuta yana da nashi tasiri, yana da nashi aiki, wani da za a ce ya mutu bai aiki, ko da an kunna wata in ta zo ba zai ba da haske ba. Sannan kuma ko da a ce shi kuma yana da lahiyar shilau, sabo ne aka sai bai da wata matsala, idan kuma babu wuta ba zai yi aiki ba. Kusan ma ana cewa asalin aikin daga wutan ne. Shi ma aikin nashi yana da nashi matsayi. To haka halittu suke ɓangaren Allah subhanahu wa ta'ala. suna da nasu daur wurin yin ayyuka. Da dike ba wannan bane muke son mu yi bayani, amma wata mukaddama ce muka kawo ta yadda zamu gane Allah subhanahu wataala shike ci gaba da kula da wannan halitta din. Shi ne suke cewa wannan alaka tsakanin su, alaka tsakanin wai wannan kwan na wuta da wannan shi wannan karhin wuta wanda yake zauwa asalin wutai, wannan waya din ta wuta, akwai alaka sosai. In babu alaka ba yi wa ya bada haske, kenan zaka fahimci kenan wane ne mahallicin, wane ne kuma wanda aka halitta cikin su. Wutai asalinta ita ce halitta, ita ce mai halittar, shi kuma kun wuta wanda ake halitta ne. Saboda da babu asalin wutai da ba zai bada haske ba. Na'am, shi ma yana nashi daur kamar yadda muka ce. Kai suka ce, dan uwana ka dubi so da kauna wanda ke ga mutum na san wani abu. Mu dauka cewa mutum ne gashi nan zai ga wani abu yana so, guri ne ke gare ka, misali kana son ka zama wani, mi za mu ce, wani babban malami, wani babban mai kuɗi, kana son ka zama wani babban mutum dai a rayuwarka ta duniya, wannan gurin naka da son naka yana da alaka, suka ce wai da ranka, rayuwarka, nafsi ɗinka. Alaka kuma mai ƙarfin gaske sosai, ta yadda ba ya yi wa ka kai ga wannan abin da kake so ba ka da rai. Ma'ana, kasantuwarka mai rai kusan ana buƙatar shi sosai, ta yadda za ka kai ga wannan gurin naka. Don ba yi wa ka kai ga gurin da kake so, ka kai ga matsayin da kake so, kuma ba ka da rai. Kenan in ka lura akwai alaka kenan tsakanin su mai ƙarfi. To shi ne suke cewa haka za ka samu Allah mahalicci yana da alaka da abubuwan da ya halitta, hiyama da haka nan. Malaman mu sun yi ishara kan wannan, suke cewa yadda Allah yake mahalicci da alaka mai ƙarfi da abin da ya halitta kusan ya mafi wannan, har ya fi ran mutum da kuma gurin da yake so. Ina fatan mutane sun gane wannan misalin sosai, saboda kusan shi ke bayyana mu ainihin alaka wadda ke da kwai tsakanin Allah da maha da shi abin halitta din. Shi ne suke cewa bawa mai buƙatuwa ne har ma bayan halitta shi, ba wai kawai asalin halitta shi ba. Kamar yadda ka san mai guri yana da buƙatuwa da rayuwar shi, ya kasance mai rai ne shi har ya kai ga gurin shi. Yana buƙatuwa ga wannan ran nashi, dole ne yana buƙatuwa gare shi. To haka nan shi halitta, ko kuma yace ita halitta, tana da buƙatuwa ga mahalicinta duk lokacin da ya halicce ta, tana da wannan buƙatuwar. Shi suke cewa Allah subhanahu wataala shi ke kula da mu, da za a janyi wannan alaƙai wanda ke da kwai tsakanin Allah da mu halittu, to da duk halittar da ta rabu da wannan alaƙai, yanzu kana samun ta ta ƙare rayuwa. Allah yana ɗauke kulawar shi daga bawan shi, kana samun wannan bawa ɗin mutuwa ta riske shi. Saboda haka Allah subhanahu wataala yake, duk halittar shi da ka gani tana nan ga lumfashi, to Allah yana nan ga aiko mata falalar shi, yana nan ga kula da ita dare da rana, ya san da ita. Har ma wata kisa ta Annabi Musa alaihi salam, lokacin da mutuwa ta zo mishi, Allah subhanahu wataala ya ce zai dauki ran shi, sai kalli yarinya ai karama wanda ke gare shi, ai karamar yarinya, sai ya tausaya mata, sai ya ga kamar idan Allah subhanahu wataala ya dauke shi, wa zai kula da ita, wa zai kula da ita. A nan ne Allah subhanahu wataala ya gwada mishi halittar da ke can cikin can boye ba ma wanda ya san da ita. Halitta ce wadda ba wanda ya san da ita sai Allah subhanahu wataala, amma Allah yake kai da falalar shi da arzikin shi, yana ciyar da wannan halitta din, tana ci gaba da rayuwa. ku duba irin bawa yadda yake da falala da girma na daraja a wurin Allah, yana kula da shi dare da karamin kwaro da kake gani na rayuwa, Allah yana nan da kula da shi. Da Allah zai dauke falalar shi, to zaka samu wannan halitta din ta kawo karshen ta. Saboda haka nan a takeice wannan magana cewa Allah yana nan ga kula da mu, yana nan ga kula da halitta shi duka. Ba wa kawai muna da bukata ne lokacin da zai halice mu ba, a bayan ma ya halice mu shike kula da mu. Wani lokaci na muna jin kamar bai kula da mu. Wannan zinuban mu ke lullube mu. Da za mu yi ta istighfari, kana gane lalle Allah yana nan ga tsare ka fa. Allah yana nan ga kare ka daga dukkan sharri. Kuma duk abin da kake nema na alkhairi Allah yana nan yana kokarin baka su. Kai ne baka sani ba. Yanzu idan muka zo kuma bangaren dalili na naqli na aya wadda take nuna mu cewa lalle Allah kamar yadda muke bukatuwa da ya halice mu, sannan kuma muna bukatuwa da ya ci gaba da kula da mu. Inda Allah subhanahu wataala ke cewa kenan farkon ayar dama da muka ci zamu kawo ta cikin suratul Ra'd, inda Allah subhanahu wataala ke cewa wal man rabbus samawati wal ard qulillah wal afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Sai Allah ya ci gaba da cewa qul hal yastawi al-a'ma wal-basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur. Allah yace wane ne ubangiji samai da kasai, wane ne akati mu annabi ka ga musu dai qulillah. Sai Allah yace to yaya kuka rike yadda ka ga musu su mu haka zasu ce, yaya kuka rike to wanda ba Allah ba, wanda shi wannan abin da kuka rike baya amfanar da kanshi kuma baya cutar da kanshi, wanda ke irin wannan aikin Allah sai ya ce to lallai yayi kama da makaho wanda duk zai rike abinda shi bai amfanar da kanshi kuma bai cutar da kanshi, to wannan makaho ne. Sannan wanda bai irin wannan aiki ba, to wannan shine mai gani, ma'ana wanda ya rike Allah subhanahu wataala. Shi yasa yake cewa qul hal yastawi al-a'ma wal basir. Sai sake nuna cewa kai wanda dai zai irin wannan aikin ba wai kawai makaho bane, a'a cikin duhu yake, yana cikin dimbin duhu. Wanda kuma bai irin wannan aikin ba yana cikin haske. Am hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur, shin muna iya kamanta mu daidaita duhu da haske? San bayewa ba su kama da juna. Sai ke cewa am ja'alu lillahi shuraka, ko sun samu Allah ne wasu halittu, ko sun samu Allah ne wasu waɗanda suna ganin su suka yi halitta kamar yadda Allah yana halitta su ma suna halitta. Am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim. Kenan sun ga akwai wasu wanda sun yi halitta irin ta Allah, wannan halittun wanda suka gani sai suka ruda suka marasa wani ne aikin na Allah, na ainihin Allah mahalici wani ne, wani halittu ne. Sai abin ya shige musu cikin duhu, shi yasa suka yi watsi da Allah, suka kama wanga mushrikai din ko suka kama wanga shuraka na Allah. Allah ya ce to a ƙarshe, ƙarshen aya kenan, walillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar. Allah shine wanda ya halicci komai kuma shine mai iko akan komai, shi yake kula da komai. Anan zamu dakata akan wannan aya din mai falala mai daraja ta cikin suratul Ra'd. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.